الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مجسادوا آية مجن ون الرانا تشاؤك قوات الربيع الأول هجر النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دليهدو da 39 wanda ke daidai da 2 ga watan 12 shekara ta 2017 ta miladiya yau zamu tashi darasi na 13 a cikin karatun mu na tafsirin alqur'ani a suratul a cikin suratul an'am zamu tashi aya ta 74 a cikin wannan sura mai albarka Allah ya haskaka kirazan mu da fahimtar alqur'ani ya bani ikon aiki da shi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون
نعم الله مدوكين تركي يتي أتكون وأن آيوي وإذ قال إبراهيم كأنبتا يا عند إبراهيم شيني النبي إبراهيم tsakaninsa da annabi Nuhu karni 10 kamar yadda yazo a hadisin Abi Dharr shine Khalilur Rahman daga cikin ulul azmi minar rusul Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ambata kissarsa munasabar wannan wato hikimar kawo magana annabi Ibrahim a wannan makami saboda ishara ga abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin wannan sura a ayoyi kaɗan da suka gabata inda Allah ya ce wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al-haq kuma mutanenka sun ƙaryata da alqur'ani alhali kuma gaskiya ne to yayin da aka nuna musu hujjoji amma tare da hujjojin da bayanin Allah da sifofinsa da girmansa wanda zai sanya su su rusuna su imani su gaskata Allah su miƙa wuya ga tauhidi basu ba Allah ya ce kuma mutanenka sun ƙaryata da shi alhali gaskiya ne to sai ya ambata musu annabi Ibrahim cewa kamar yadda suka ƙaryata ka haka waɗanda suke zamanin annabi Ibrahim suka ƙaryata shi kuma kamar yadda ka nuna musu hujjoji haka annabi Ibrahim ya nuna musu hujjoji don haka da suka ƙaryata kaga babu sauran da'awa da zafi ta cewa su suna kan addinin kakansu Ibrahim domin kakansu annabi Ibrahim ba akan shirka yake ba don haka sauran abin da suke ruko da shi wato bayan hujjoji na hujjoji sun bayyana akan batancin shirka da batan da ke cikin shirka abinda kawai ya rage musu sai su ji to mu muna kan abinda iyayenmu da kakanninmu suke ai a haka ai akan sa muka samu annabi Ibrahim ba abinda shine abinda sauran da zai hujja gare su ba kenan duk da dai an ce to ka kawo mana na tauhidi ka kawo mana dalilai ka ce ni bi to ba mu da musu ba za mu iya ije hujjojinka ba to amma ai muna nan dai kan addinin iyaye da kakanni kuma daga annabin Allah muka gada annabi Ibrahim to sai Allah ya nuna musu a waɗannan ayoyi cewa annabi Ibrahim ba mushriki bane kuma ga hujjojin da ya kafa wa mutanansa akan patancin shirka shine munasabar a cikin dukkan annabawa aka ware annabi Ibrahim aka kawo kissarsa a wannan wajen shine hikimar da ambaton kissar annabi Ibrahim ta zo a cikin suratul an'am domin suratul an'am bata kunshi labarin annabawa ba kamar yadda suratul a'raf ta kunsa annabin kawai da aka bada labarinsa a wannan sura shine annabi Ibrahim to kuma kamar yadda kuka sani da muka fara farkon surar cewa ita surar nan riwayoyi sun nuna cewa jumlatan wahidatan aka saukar da ita bai daya aka saukar da ita kuma babban mawdu'in da ke cikin surar nan shine tabbatar da tauhidi da rusa shirka to saboda haka sai munasaba ambaci annabi Ibrahim wanda yake shine ya askata milla ta farkin tauhidi yasa ake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bi hanyarsa ya bi addinin annabi Ibrahim wanda yake mai karkata ga barin shirka shi yasa aka kira shi al-hanif ai mai karkata ga barin shirka to wannan shine munasabar ambaton kissar annabi Ibrahim a cikin wannan sura mai girma Allah ta'ala yace wa idh qala ibrahim katina ya rasulullah yayin da Ibrahim yace li abihi azara ga ubansa azara atattakhidu asnaman aliha shin kar kana rukon gumaka su zamanto ababan giji ababan bauta inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin lallai ni ina ganinka da kai da mutanenka a cikin bata mabayyani a cikin bata bayyananne to a cikin nan akwai ambaton sunan annabi akwai ambaton cewa annabi Ibrahim ya fuskanci ubansa da da'awa kuma wannan yana cikin alqur'ani a wurare da yawa saboda annabi Ibrahim a farkon wanda ya fara yi wa'azi babansa kuma a wannan ya nuna kan cewa babansa mushriki ne shi yasa ya fuskance shi da da'awa har yace masa ina ganinka a cikin bata mabayyani kuma Allah ya ambaci sunan uban annabi Ibrahim da cewa Azara sunan mahaifinsa saboda su a Larabawa sun san sunan mahaifinsa shi yasa ma abinda yazo a cikin littafin Bani Isra'il cewa sunansa Taraha amma Azara laqabi ne waɗansu kuma suka ce a ba mahaifinsa bane baffansa ne wannan duk babu hujja akan wannan na farko dai cewar ba sunansa Azara ba wannan ya ci karo da abinda yazo a cikin alqur'ani a cewar Azara din laqabi ne yana buƙatar hujja sun waɗanda suka ce laƙabi ne saboda wai su haɗa ya zo daidai da abin da ke cikin littafin Bani Isra'il tunda a littafin Bani Isra'il an ce sunansa Taraha to sai a ce wai shi ne sunan yankan shi ku na alƙur'ani laƙabi ne to kaga wannan kana buƙatar hujja babu kuma wata hujja wadda za ta tabbatar da wannan amma abu na biyu da suka faɗa shi ne cewar waɗanda suka ce baffansa ne ba mahaifinsa ba ne domin musamman malaman shi'a suna cewa duk wani annabi babu kafiri a cikin iyayensa duk musulmi ne suna ganin wato danganta kafirci ga wani daga cikin mahaifan annabawa ko kakanninsa kamar wannan suka ne ga nasabarsu to alhali ko wannan da awace ba haka ba babu suka ga nasabar annabi abinda Allah ya tsarkake annabawa babu wani annabi face ya fito cikin tsatso tsarkake babu wani annabi wanda yake a cikin iyayensa da kakanninsa ma an sabu dan zina Allah ya tsarkake su dukkaninsu cikin aure ne to amma kasancewar wani daga cikin iyayensu zai zamanto ba musulmi ba wannan ba tanakkusi bane saboda haka babu dalilin da za a sarrafar da shi daga cewa ba mahaifinsa bane baffansa ne sai in an samu dalili musamman a cikin alqur'ani a wuri ɗaya bayan ɗaya Allah yana ta maimaitawa idh qala li abihi wa qaumihi ka duba na farko dai nan wajen da ya faɗi isqala li abihi azara a suratu maryam Allah madaukakin sarki yace wa kurfil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya isqala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati la ta'budu ash-shaytan ya abati inni akhafu an yamassaka duk yana cewa ya abati ya abati kuma a cikin suratul anbiya wa laqad atina ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin isqala li abihi wa qawmihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha aakifun a suratul shu'ara yace watlu alaihim nabaa ibrahim isqala li abihi wa qawmihi ma ta'budun a cikin suratul safat ma yace wa inna min shi'atihi la ibrahim isqala li abihi wa qawmihi ma za ta'budun ga kuma a cikin sai na karshe a sannan suratul zukhruf ko a cikin suratul zukhruf wa qala ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun sannan kuma na karshe suratul abinnan wannan ya ayyuhan ladina amanu ba wannan ba wannan suratul suratul mumtahana suratul mumtahana laqad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladina ma'ahu id qalu liqaumihim babu ambatan uba sai kuma a can surat a cikin suratul tauba wama kana istighfaru ibrahima li abihi illa an mawidatin wa'adaha iya duk wurin nan ana cewa abihi inda babbansa ake nufi da a wani waje guda ɗaya za a yi ishara da cewar a ba uba mahaifi ake nufi ba ana nufin uba babba saboda haka zahiri shine mahaifinsa ne kuma wannan babu tantiki ga annabawa kamar yanda Allah madaukakin sarki yakan kaddara wani daga cikin ƴaƴan annabawa ya zamanto ba musulmi ba kamar yanda ya faru ga annabi Nuhu yace innahu laysa min ahli baya daga cikin iyalanka ko wanda daga cikin matan annabawa ya zamanto ba su imani ba wa daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdayn min ibadina salihain fa khanatahuma ka gani matan annabi ne matar annabi nuhu da matar annabi lut kanata tahta 'abdayn min ibadina salihain suna karkashin bayin mu guda biyu salihai fa khanatahuma sai suka ha'ince su a rashin imani shine khiyana ba su ha'ince su ba wajen tsare rashin tsare mutuncin kansu khiyanar da suka yi shine ba su yi imani ba suka ha'ince su wajen rashin bin Allah a cikin imani ba su wadatar da su komai ba wa qila dukhulan nara ma'ad dakhili saboda haka ana iya samun wannan ga annabawa dan haka wannan nafi ne na alqur'ani ko babu tantiki babu kaskantawa babu tawaya ga annabawan Allah don wanda daga cikin makusantansu sun zamanto ba musulmi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yanda da yi ba ga Abu Talib kan ya musulunta amma karshen abin da yake huwa ala millati Abdul Muttalib yana kan addinin Abdul Muttalib bai musulunta ba yace la astaghfiranna laka ma lam unha an ni ko bazan daina nema maka gafara Allah ba matsawar ba a hana ni ba har sai da Allah ya saukar da ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'd ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim sai dai ne masa istighfar saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da wahayi ya zo sai musallama da abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa hukunci na Allah ne annabi Ibrahim yace ma ubansa yace ma mahaifinsa Aza kana rukan gumaka a baban bauta ba Allah ba lalle ni ina ganin ka da kai da mutanenka a cikin ɓata bayyananne wato wannan ɓata ne bayyananne ba ka gani shine ma'anar inni araka ni ina ganin ka wannan ru'ya ce basariya qalbiya ina ganin ka da idona kuma haka dalika hankalina ya nuna mu cewa kai kana cikin ɓata a bayyane to irin wannan usulubi wanda zai faɗakar da mutum ne baka ganin ɓatar ka a bayyane yake sai ka ga mutum ya bayyana wato ya razana wanda zai sanya shi yayin tunani. To wannan kun ga akwai nau'i na zinza, akwai nau'i na kausata zance. To shine malamai suke tattaunawa yanzu da ya yi ma ubanka irin wannan kausata magana. Irin wannan kausata magana ba zai zama to wannan yayi munafati ya saba da abinda aka yi umarni na birrul walidaini ba, na nagarta ga iyaye. To jawabin da malamai suka faɗa a wannan muƙami abubuwa guda biyu ne. Na farko, Annabi Ibrahim wannan usulubi ne da ya ɗauka lokacin da ya ga kancewar ubansa ya dage akan kafirci, ya ga ya dace akan kafirci kuma ya ce la'arjumannaka, ya ce masa zai masa qala aradibun anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la'arjumannaka wahjurni maliya, ya ce zai jefe shi kuma ya ce masa ya kaurace masa ya rabu da shi. To da yaga ya ɗauki wannan makamin, to shine uslubin ya canza. Kaga ai uslubin da awar farko a cikin suratu Maryam ba haka bane, uslubi ne na mulaqafa, na tausayi, na girmamawa. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a, ya kai babana ya kake bauta ma abinda baya ji baya gani ba zai wadatar da kai komai ba, ya babana ni fa ilimi ya zo min wanda bai zo maka ba, dan haka ka bini, yace dan haka ka bini fattabi'ni ahdika siratan sawiya, dan haka ka bini zan shirye da ke tafarki wanda yake miƙaƙƙe. Ya abati la ta'budu shaytan, ya kai babana kar ka bauta ma shaytan, inna shaytana kana lir rahmani atiya, shi shaytan ya kasance mai sako ne ga Allah ar-rahman. Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahman fatakuna li shaytani waliya, ya babana ina jin tsoron azaba ta same ka daga Allah ar-rahman, ka zamanto waliyin shaytan. To kaga duk wannan akwai abin da ya kai shi matuƙa wajen mulaqafa, wajen tausasawa da girmamawa da nuna tausayi. To wannan muƙamin shine muƙamin farko. To amma nan wajen da yake muƙami ne na kafa hujja, shi yasa ya zilda, kuma shi yasa aka kawo shi a nan, saboda a nuna cewar yanzu su Quraishu sun cancanci zilda, wa kadzaba bihi qaumuka wa huwa al-haq, mutanenka sun ƙaryata alhali gaskiya ne, wato sun kai munzalin da gaskiyar ta bayyana a gare su, amma tare da haka sun ƙaryata. To wanda yake a haka, to shine yayi munafiki ne ya dace a kautata masa zance. Sannan jawabi na biyu da malamai suka bayar shine kanta shi kansa birrul walidain yana bambanta daga shari'a zuwa shari'a, daga shari'a zuwa shari'a. Saboda haka ta yi a cikin shari'ar Annabi Ibrahim an sanya masa cewa wannan baya daga cikin rashin birru ga iyaye, irin wannan uslubin, tare da cewa bayani na farko shi kansa ma ya wadatar a wajen amsa cewa wannan yana makamin wato kausata magana ne, tunda shi ita da'awa mataki-mataki ce, uslubi-uslubi ne. Shi yasa Allah ta'ala ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikma, kai kira ya zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima. Ma'anar hikima shine ka sanya zance inda ya dace, wajen da tsanani ya dace kai tsanani, wajen da sauki ya dace kai sauki, wajen da kaushi ya dace kai kaushi, wajen da rarrashi ya dace kai rarrashi, wajen da kafa hujja ya dace kai kafa hujja, wajen da alatsi ne a zo ai alatsi ne ya dace ai alatsi ne. Shine hikima din kowane makami da abin da ya dace ai da shi, shine ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Saboda haka wannan yana daga cikin jumlar hikimar da Annabi Ibrahim ya yi amfani da ita wajen kira ga mahaifinsa a wannan mukami. To sannan a cikin faɗinsa cewa ina ganin ka da kai da mutanenka, kaga dai shi ya fuskanta da maganar, amma don ya nuna masa kan cewar da shi da mutanensa gabaki ɗaya wannan da gabaki ba shi kaɗai ba ma hatta mutanensa a kan ƙasa suke mabayyana. Saboda haka in ya gane bai tsaya a nan ba, kuma ya ƙoƙari ya fahimtar da mutanensa, kuma cewar shi bara'ar da yake musu ba gare shi bane kawai, hadda mutanensu ma gabaki ɗaya ya barranta daga gare su. To sannan Allah ya ce wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard, wato kamar haka ne muke nuna ma Ibrahim halittar samai da ƙasa wal yakuna minal muqinin kuma domin ya zamanto daga cikin masu yaqini a wajen sani wato yaqini shine ilimi wanda yake babu shakka a cikin sa kamar haka ne ai kamar yanda ya gane kamar yanda muka nuna masa yace inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin ya ga batan mutanen sa a bayyane to kamar haka kuma Allah ya nuna masa wato mulkin samai da ƙasa ya nuna masa a ya nuna masa wato a nuni na fahimtarwa nuni na yayewa wato shine ira'atul kashfi wal ma'rifa aka nuna masa yayewar shamaki ne ga abu a hakikarsa da kuma sani cikakke wanda zai kai shi zuwa ga yaqini shine ya san hujjojin Allah da Allah ya sa a cikin halittarsa wato kamar yanda waɗansu kuma suka ce wa kadhalika ai kadhalika nuri ibrahima ai nunawar da muka yi ma ibrahim to haka ne muke nuna ma ibrahim wato mubalaga ce a cikin yadda Allah ya nuna masa wannan hujja shi yasa ya zamanto aka ake wa kadhalika ai mithlu ira'ina li ibrahim malakut as-samawati wal ard nuri ibrahima malakut as-samawati wal ard takrar ne da yake nuni akan mubalaga wato kamar irin yadda muka nuna ma ibrahim halittar sama da ƙasa haka muke nuna masa hujjar mu a cikin halittar sama da ƙasa domin ya zamanto yana da cikakken ilimi da ita sannan kuma domin ya zamanto yana cikin masu yaqini al-yaqin shine ilimi wanda baya daukar shakka shine yaqin al-muqin shine wanda ya san abu da baya daukar shakka baya daukar shakka abinda wanda yake babu yadda za wanda yake da yaqini ba za ka iya zuwa ka yi musu da shi ba ba za ka iya zuwa ka yi musu da shi ba dan ka dauke shi da akan abinda yake kai sai dai kawai ganka yana dariya duk mutum ne wanda yake mai cikakken hankali ka zo ka same shi ka ce babu kai ba kai kai babu zero ne kai kuma yau ka ce za ka kawo masa hujja har ya yadda ai sai dai in ba shi da lafiya sai dai in ba shi da lafiya domin yaqini shine ka san kai kai kuma kai akwai ka to wannan shine yaqini wanda zai zo yanzu wanda zai zo ya ce yana da dalili guda dubu da suka nuna babu kai ba sai dai kai dariya ba kai kalle shi kace shine ba shi da hankali ai kai kace shi ya kamata a kai gidan mahaukata saboda kai kana da yaqini eh kamar da tsohuwa da yake cewa da aka ce mata ga wani ba wani malami mai dalilai dubu akan cewa Allah na nan akwai Allah yake eh to lalle yana da shakka dubu kenan sai da mata bukatar wani dalili cewa akwai cewa Allah na nan na'am to Allah yake haka muka nuna ma Ibrahim wato halitta al-malakut nan an yi amfani da al-malakut al-malakut wato larabawa suna amfani da wannan kalma domin mubalaga suna cewa malakut jabarut rahamut ragabut rahabut duk domin mubalaga akan wato ragba da rahma da ragba da rahba da rahma suna da jabarut wato karfin mulkin Allah karfin mulkin Allah duk wannan siga ce na mubalaga kuma an batanta ya zo kamar yadda ya zo فسبحان الذي بيده ملكوت السماوات والارض وتو ملكي مي كرفي نا سما دا كاسا ودانسو سنا تشيوا الملكوت شيني اويين ملكي الملك شيني ظاهر وند يكي ا ظاهر يكي اما الملكوت شيني اويين ملكي الله وند يكي با ظاهر يكي با سي متين ياي تناني يا دوبا ياي بنتيكي سنن زي غاني to amma dai ta fuskar lugar larabci abinda yake karfafa shi shine wannan siga ce ta mubalaga saboda haka malakutus samawati wal azma anatta mulkin samai da ƙasa wanda yake mai tsananin ƙarfi na Allah to yace haka muka nuna masa mulkin samai da ƙasa wal yakuna minal muqinin kuma domin ya zamanto daga cikin masu yaqini a cikin wannan akwai cewar al-ira'a nunin da Allah ya ma annabi Ibrahim nuni ne ba wai kawai na kallo ba nuni ne na kallo da gani da idanunsa sannan da gani da idanun zuci ya gani da idanunsa kuma zuciyarsa ta fahimta ya sami ingantacciyar fahimta shi yasa malamai suka ce wannan na wato wannan ar-ru'ya dinnan al-inkishaf wal ma'rifa wato shine yayewar shamaki da kuma sani shine mutum ya gani gani wanda zai yi fahimta to a cikin wannan akwai dalili da cewar duba da bincike a cikin mulkin sama da ƙasa yana kaiwa ga sanin Allah ga wanda Allah ya ba shi tawfiki domin waɗansu sun yi bakin ilimin nasu amma ba samu wannan tawfikin ba dan da yawa daga cikin da yawa a wannan zamanin daga cikin waɗanda suke jagorancin kafirci da cewa babu Allah waɗansu daga cikin su waɗanda suka je suka yi ilimin sanin sararin samaniya da binciken halittar Allah a ƙasa da sama ne amma Allah bai sa su yi imanin ba kamar yadda kuma aka ci kuma aka samu da yawan su waɗansu su wannan ya sanya su sun yi ikirari cewa akwai Allah kamar yadda muka nuna a darasin mu da ya wuce na kan waɗanda masu wannan ilimi da suke cewa su dai ilimin su ba abin da yake nuna musu face cewa akwai Allah kuma wannan shine hakika domin in dai zaka tsaya ka binciki ilimi na hakika na halittar Allah to zai nuna maka Allah ne wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a kowane abu akwai aya da take nunawa cewa Allah ɗaya ne a kowane abu to amma sai ga wanda Allah ya nuna masa sai ga wanda Allah ya haskaka basirarsa to wannan shine irin hujjar da Allah ya ba mu Ibrahim annabi Ibrahim wato ya nuna masa basira da zai zamanto ya sami yaqini kun ga wato Allah madaukakin sarki ya nuna ma annabi Ibrahim ayoyi da za su bashi yaqini daga ciki wanda ya ambata a wannan sura to akwai kuma wanda Allah jalla wa ala ya ambata a suratul baqara ko tana daga cikin abin da Allah ya nuna ma annabi Ibrahim dan ya bashi yaqini yace wa qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta annabi Ibrahim yace Allah ka nuna min yaya kake rayar da matattu kaga wannan akan samuwar Allah ne da kaitarsa wancan kuma akan wato tayarwa bayan mutuwa ne tayarwa bayan mutuwa ita tayarwa bayan mutuwa wato ita hanyar saninta shine gaskata annabawa cewa Allah zai tayar da mutane bayan mutuwa shine ka gaskata annabawa domin a shi tayarwa bayan mutuwa wajibi ne ko ja'izi ne a hukuncin hankali dole ne sai an tashi bayan mutuwa koko zai iya yiwuwa ja'izi ne ko ja'izi ne yana cikin mashi'ar Allah ko ba kamar a ce tunda muna nan an halice mu dole wani ne ya yi mu wannan dole ne ko saboda haka dalilin samuwar Allah da kuma kan cewa mu halittar Allah ne kuma Allah shine al-khaliq wannan dalili ne na wajibci dole ne amma cewar za a tashi bayan an mutu wannan zai iya yiwuwa zai iya zamantowa kuma ba zai yiwu ba to abinda kawai zai tabbatar mana za a yi shine gaskata annabawa Allah ya ce za a yi to shi yasa annabi Ibrahim tare da cewa kaga ya sami yaqini a nan ko wal yakuna min al-muqinin wataƙila wani sai ce to ya akai kuma annabi Ibrahim a can kuma ya tambayi arini kayfa tuhyi al-mauta a can abinda yake tambaya ba shine yaqinin nan ba yaqinin nan akan samuwar Allah ne da kadaitarsa yaqinin can kuma akan tashi bayan an mutu don cewa ya Allah nuna min yaya kake tayar da matattu bayan mutuwarsu yace awalam tu'min to baka bada gaskiya bane kala bala yace a'a na bada gaskiya walakin li yatma inna qalbi sai dai ina so zuciyata ta nutsu wato na tashi daga yaqinin da nake da shi ya zuwa ga ainul yaqin na gani kuru da ido sannan ya umarce shi da ya dauki tsuntsaye fa khud arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim to irin waɗannan ayoyi Allah ya nuna ma annabi Ibrahim dan haka ya zamanto wato shine imamul muwahhidina Allah yake falamma janna alaihi al-layl, yayin da dare yayi duhu a gare shi, aljanna wato daga ne aka samu aljanni saboda koyayye ne shi aljin, abinda aka rike aljin, dan haka aka samu aljanna, an ce ma aljanna aljanna saboda inuwar ta kai sanya har wani duhu duhu kake ganin tana yi, inuwa ta lullube ta ko ina, shi yasa aka ce mata aljanna. To falamma janna alaihi al-layl, yayin da dare yayi duhu a gare shi, shine dare ya rufe shi, ra'a kawkaba, sai ya ga tauraro, an ce tauraron da ya gani shine az-zuhra, domin shine ya fi haske cikin taurari bayan hasken wata, bayan kuma hasken rana. Ya ga tauraron zuhra, shine wanda ake ce masa Venus ko? Venus, zahara matar wata, kamar yadda Hausawa suke faɗa. Na'am. Qala hadha rabbi, sai ya ce ma mutanensa, hadha rabbi, wannan shine Ubangijin nawa, wato a duka riyawarku. Wannan makami na Annabi Ibrahim, makamin jayayya ne da mutanensa. To da ya ga tauraro sai ya ce hadha rabbi, falamma afala, yayin da ya faɗi, tauraro ya faɗi kamar yadda rana take faɗuwa, kamar yadda taurari da suke faɗuwa idan suka yi tafiya lokacin faɗuwarsu yayi, yayin da ya faɗi, qala la uhibbu al-asirin, ya ce a'a, to ni ba na son masu faɗuwa, ya zama wato su zamanto su ne Ubangiji na, ya zamanto yana cikin masu faɗuwa, wannan ba na so, bai cancanci ya zamanto Ubangiji ba, indai har zai faɗi, idan ya faɗi ya zamanto ya ɓuya kenan, idan ya ɓuya masu bauta masa ya zai san halin da masu bauta masa suke ciki, baya ganinsu me zai san abin da yake faruwa a cikin duniya, ya ɓuya daga duniyar, sai ce la uhibbul asili. Wannan makamin bari mu ƙarasa sannan sai mu bayanin abin da malamai suka ce anan. Falamma ra al-qamar, yayin sannan kuma yayin da ya ga wata, bazigan yana mai hudowa, ya hudo da haskensa cikakke, qala hadha rabbi, sai ce to wannan shine Ubangiji na, wato a duk tariyawarku. Falamma afal, yayin da ya faɗi, qala la in lam yahdini rabbi, sai ce wallahi idan dai Ubangiji na bai shiryar da ni ba, la akunanna min alqawmi ad-dallin, lallai zan kasance daga cikin mutane waɗanda suke batattu. Falamma ra'a ash-shamsa bazigha, yayin da ya ga to yayin to sannan kuma yayin da ya ga wata a ya ga rana bazira tana mai hudowa da haskenta, qala hadha rabbi, sai ya ce wannan shine Ubangiji na, hadha akbar, wannan ma shine yafi girma, wato shi yafi wata da tauraro girma. Falamma asalat, yayin da ta faɗi, to sai hujja ta yi ƙarfi, sai ya ce qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun, sai ya ce ya ku mutane na, ni fa mai barranta ne daga abin da kuke yin tarayya da shi da Allah a cikin bauta. Wannan makamin shine hujjar Annabi Ibrahim, shine abin da Allah ya nuna ma Annabi Ibrahim na ƙarfin hujja ga mutanensa. Malaman tafsiri suna da fassara biyu akan wannan makami. Fassarar farko da yake ita ce mafi ƙarfi, cewa wannan muhawara ce Annabi Ibrahim ya yi tare da mutanensa, domin mutanen Annabi Ibrahim an ce su ne Kaldaniyawa, Al-Kaldaniyin, haka ake ce musu the Chaldeans, haka ake ce musu ko da Turanci ma the Chaldeans, mutane ne waɗanda suka shahara da bautar taurari da wata da rana, suna bautar waɗannan halittu na sama, kuma a bayan ƙasa wuraren bauta da suka yi da gumaka da suka sassaƙa, sun sassaƙa su ne a matsayin cewar su ne wato tamsilin, su ne suke masalta waɗannan waɗanda suke bauta ma a sama, sun yi imani da wata da rana da taurari suke bauta ma, kuma don haka suka shahara da cewar suna da sanin ilimin taurari na tabbatar da sa'a ko rashinta ta hanyar sanin tafiyar tauraro, ba ilimin tauraro na sanin hanya ba, kun san shi ilimin tauraro sanin hanya shi kawai aka ba mu izini ne, wa bin najmi hum yahtadun, amma ka ce ka rataya tasiri akan abin da yake faruwa a doron ƙasa da tafiyar tauraro wannan kafirci ne to waɗannan kafirai daga ciki irin su daga ciki mutanen Annabi Ibrahim abinda suka ƙware kenan shi yasa ma a cikin daga cikin ma'anar Chaldean a turanci astrologer mai sanin mai bada labarin gaibu ta hanyar ilimin taurari saboda shahara su da suka yi da wannan to tunda wannan shine addinin su wato sun yi itikadi akan cewar tauraro da wata da rana sune ababen bauta sune iyayen giji saboda sune kuma sune suke da tasiri a cikin halitta ba Allah ba to sai ya dauke su akan wannan dan ya kafa musu hujja Allah ya nuna masa yadda zai kafa musu hujja ta hanyar wato daukan su daga mataki har su kai lokacin da hujja za ta bayyana a gare su da babu abin da ya saura sai dai ko su miƙa wuya ko kuma a barranta daga gare su ya fara da tauraro wanda ke shine mafi kankanta a ido kuma shine mafi rashin haske a ido saboda haka ya fara da shi yace to ariya ya warku to wannan shine ubangiji na suka ce eh ya samu kuma yana tare da mu to da ya fadi sai yace a ni fa bana son ubangiji da yake faduwa domin in ya fadi yaushe zan ba yaushe zai san halin da nake ciki ballantana ya yaye min damuwa ta ko ya bani abin da nake so ko ya zamanto cewa ina bautan sa ko yaushe baya nan tunda ya fadi baya nan yaushe zan bauta masa kuma wannan shine dai dalilin ufuli kamar yadda malamai suke faɗa dalilin faduwa shi Annabi Ibrahim ya amfani da shi waɗansu malaman tafsiri sukan kawo dalilin taghayyur cewa wanda yake canzawa to ba zai zamanto Allah ba domin in ya canza ya zamanto yana da bukata yana wani hali ya canza zuwa wani hali ba wani abu ne ya sanya shi ya canza daga halin bayyana ba zuwa halin faduwa da kuya illa bukatuwarsa ga faduwa da kuya ya nuna yana da bukata kenan to wanda yake bukata ko kaga ba zai zamanto Allah ba domin ma'anar Allah shine wanda yake bashi da bukatar komai da kowa to amma dai wannan ba Qur'ani bai kawo wannan dalilin ba da Annabi Ibrahim ya kawo musu dalilin uful kawai ya kawo qala la uhibbul afilin kuma zai iya zamantowa la uhibbul afilin bana san ubangiji bana san abun bauta wanda zai zamanto mai faduwa domin wanda yake faduwa ya nuna kan cewar ana da iko akan sa an sa shi ya fadi ko ba haka ba tunda ana da iko akan sa to wanda yake da iko akan sa shi ya fi cancanta abota saboda haka wannan ma dalilul uful ta wata fuskar kenan to sai ya tafi mataki na biyu har malaman tafsiri sukan ce ya zabi daren da yake tauraro yana faduwa kuma wata yana fitowa shine a ƙarshen dare kama a ƙarshen dare lokacin da wata zai kullo ta gaba ta yamma lokacin tauraro na ƙarshe ya fadi yana lokacin zuhura ta fadi kenan sannan wata kuma ya bayyana to yana bayyana sai ce to ga to wannan shine ubangijin nawa suka ji dadi to da ya sake faduwa sai ya ce la inna in dai ubangiji na bai shirye ni ba zan zamanto cikin batun kaga ya nuna musu cewar to in dai wannan in dai ku yi tunani in dai ba shirya ku samu daga ubangijinku ba tabbata bata ku to sannan kuma mataki na ƙarshe shine na rana wadda tafi komai haske wadda tafi duk sauran haske tafi su girma gashi ta fito ita ma kanta ta fadi kaga da girmanta da tsananin haskenta ya nuna kan cewar ita ma kanta faduwa take hasken nata ya zamanto babu shi a koma cikin duhu to wanda kuwa take haka ai ba ta cancanci ya zamanto ita ce a bar bauta ba to lokacin hujjar ta bayyana sai ce to ni na barranta daga abin da kuke shirka da shi wannan shi ne tafsiri na farko tafsiri na biyu da malamai waɗansu malamai suka faɗa malaman tafsiri shi ne cewar wannan wato Allah maɗaukakin sarki ya faɗi yanda ya yi ma mala'ika ya yi ma Annabi Ibrahim ilhama ne ya sanya shi har ya gano wato kaɗaituwar Allah saɓanin abin da mutanensa suke a kai mutanensa suna bautar taurari sai ya ƙaddara cewa yanzu wannan wato da ya ga tauraro sai ya ce hada rabbi, yanzu wannan shine a hada rabbi, akwai istifham, yanzu wannan shine ubangiji na, wato abin da yake gudana a cikin zuciyarsa kenan. Allah ya masa ilhama, yayi makansa wannan tambayar, yace yanzu wannan shine ubangiji na, da ya fadi sai yace a'a, ubangiji bai kamata ya zamanto mai faduwa ba. Wata ma shi ma yazo da yaga ya fadi sai yace to in dai kuwa haka ne mutane na akan abinda mutane na suke akai, to hakika in dai ba Allah ne ya shirye ni ba, to zan zamanto bata, domin ya bayyana gare shi batan mutanansa da cewa ba su cancanci bauta ba abubuwan da suke bauta ma, har da na zo na wata ma sai karin hujjarsa ta kara karfi sai ya barranta daga mutanansa ya yi ilanin tauhidi. Saboda haka wannan wa a wannan tafsirin suka ce wannan kamar yanda wato Allah ya ba mu annabi Ibrahim tun kafin wahayi ya zo masa, Allah ya bashi ilhama ya karkace zuwa ga tauhidi tun kafin wahayi ya zo masa, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin wahayi ya zo masa Allah ya sa masa kiyayya ga gumaka, baya son gunki, haka ya taso tun yana yaro yana kin su bisa dabi'ar sa, yana kin su, ya tsane su, ya tsani gunki, dan haka in aka yanka sai ya ce in dai an yanka nan da sunan gunki ba zai ci ba tun kafin shari'a ta zo masa, kuma aka soyar masa kadaituwa, kuma aka rinka nuna masa mafarki na gaskiya, wayannan duk wato shimfida ce na annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam. To suka ce wannan shimfida ce ta annabcin annabi Ibrahim, tun kafin ya zama annabi wannan abin ya faru a gare shi, waɗansu sun ambaci wannan a fuskar tafsir. Ala ayi halin kowanne ne a yana da fuskarsa, sai dai mafiya yawan malaman tafsiri sun tafi akan fuskar farko cewa wannan a mujadala ce da annabi Ibrahim da mutanansa, musamman da yake Allah a can gaba ya ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi, wannan ita ce hujjar mu da muka ba mu annabi Ibrahim ya kafa hujja da ita akan mutanansa. Saboda haka kaga muhawara ce tsakaninsa da mutanansa, Allah ya bashi hujja wadda take ta karfin bayani, wato ta karfin hujjar hankali wanda ya rusa abinda suke akai na shirka. Na'am.
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا
na'am. Allah yace inni wajjahtu wajhi, annabi Ibrahim yace inni wajjahtu wajhi, ni na fuskantar da fuskata, ai ma'ana na nufi wato ibadata, na nufi da ibadata, na kuma tantance shi, na tsarkake ta, lilladhi fatara as-samawati wal ard, ga wanda ya kagi halittar samai da kasa shine Allah, hanifan ina mai karkata ya zuwa ga miƙaƙƙen addini, wa ma ana minal mushrikin, kuma ni bana daga cikin mushrikai, wato bana daga cikin waɗanda suke yin tarayya da shi a cikin bauta. Wannan daga cikin jumlar abinda annabi Ibrahim ya ce wa mutanansa da ya ce inni bari'un mimma tushrikun na barranka daga abinda kuke shirka da shi to kuma na fuskantar da fuskata zuwa ga Allah ai inda nake fuskanta wato wannan kamar wato bana wani waiwaye bana karkata na kalli gumakan ko wani daga cikin ababen bautar ku Allah kawai Allah sak na fuskanta shine inni wajjahtu wajhi ni na fuskantar da fuskata ai nufi na gabaki daya lillazi fatara samawati wal ard sai bai faɗi sunan Allah ba sai ya faɗi sifarsa wanda sifa ce wanda ta sanya shi ya cancanci bauta kuma wannan sifar ya kadaita da ita ya daga hujjojin da ya kafa musu wannan sifar ta koru ga wannan Allah shine kagen halittar sammai da ƙasa domin kaga ya tabbata da rana da wata da taurari da suke bauta ma dukkanin su halittu ne domin ga su ana sa su su fito ana sa su su faɗi so da wanda yake sa su su fito yake sa su su faɗi shi ya kage halittar su shi ya kage halitto wannan da ya kage halittar ta su to shi na fuskanta da bauta ta to wannan shine tauhidi kuma hanifan na karkata ga barin duk wata hanya da ake shirka ko ban zamanto daga cikin masu shirka ba takibi akan tauhidi wannan tana daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bude sallar dare da su farkon wannan ayar in ya bude sadin in ya kabbara kamar da yazo a hadisin sayyidina ali ibn abi talib a sahihi muslim yana cewa wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan wama ana min al-mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana min al-muslimin ba wa ana awwalul muslimin ba kamar da yazo al-qur'an sai ya ce wa ana min al-muslimin allahumma anta rabbi la ilaha illa anta اللهم انت ربي لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي حذوا كرشنتا ادعاء في صحيح مسلم cikin addu'o'in istifta na bude sallah ta qiyamul layl da daddare duk da yake malaman shafi'iyya sun dauke ta a cikin du'aul istiftah a kowace sallah ita malaman shafi'iyya suka dauka amma su zuwa kawai wama ana min al wa ana min al muslimin zuwa nan kawai suke cewa mutun yayi ba addu'a suka dauka gabaki daya ba saboda tsawanta inda tsawanta a sallar farilla sai ya zamanto kan cewa musamman in liman ne sai ya sa ma mu mashakka mai yawa saboda tsawanta to kaga wannan cikin isa matuƙa wajen bin annabi Ibrahim da Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi thumma awhayna ilayka an tabi' millata Ibrahim halifa sannan muka wahayi gare ka ka bi addinin annabi Ibrahim mai kake ya zuwa akan tauhidi to har a cikin ma yanda yake bin annabi Ibrahim hatta abinda annabi Ibrahim ya gaya wa mutanansa inni wajjahtu wajhi to in ya tashi shi ma sai ya fada a cikin sallah yayin da zai bude sallah da ita sallallahu alaihi wasallam wa hajjahu qaumuhu mutanansa suka yi jayayya da shi suka yi rigima da shi a cikin wannan tauhidin nasa kuma suka bashi tsoro da gumakansu cewar kai ka san abinda kake kuwa kai magunki haka ka ce wai inni bari'un mimma tushrikun ka ce wai ka barranta daga gunki za ka yi ma haka sai ya ce atuhajjuni fillahi wa qad hadan yanzu rigima za ku yi da ni za ku yi jayayya da ni ne akan kadaituwar Allah akan Allah wa qad hadan ni kuma ya riga ya shirye ni ya zuwa ga tauhidi ya riga ya shirye ni za ku yi rigima da ni akan Allah me ake da gunki ana maganar Allah wala akhafu ma tushrikuna bihi to ni bana jin tsoron abin da kuke shirka da shi a cikin bauta na daga wato guma ta cewa wani abu zai same ni a ce wai inna za ta shanye ni ko dan galadima zai magani na ko wane ne zai yi yace to wallahi ni bana tsoron abin da kuke shirka da shi kuke tarayya da shi da Allah illa an yasha rabbi shay'a sai dai idan ubangiji na ya so wani abu in ya so wani mummuna ya same ni wannan daga gare shi ne ba daga gunkin ku ba wannan ban ce wai wani mummuna ba zai same ni ba amma in ya same ni ba daga gunkin ku bane mashi'ar Allah ce kaddara ce sai dai idan ubangiji na ya so wani abu wa fi rabbi kulli shay'in ilma shi ubangiji na ya wato ilmin sa ya yalwaci komai ai ilmin Allah ya yalwaci wa ilmin ubangiji na ya hada komai babu abin da bai sani ba afala tatazakkaru to dan me ba za ku yi tunani ba dan me ba za ku yi tunani ko wa atuba wato kan cewar gumakan ku ba su da ikon wani abu ba su da ikon wani abu ba za su iya domin gashi nan in ban na kibauta musu kuma ba abin da ya same ni kamar yanda mushrikan Makka ne suka yi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam muminai suka rabu da su suka rabu da gumaka amma ba abin da ya same su to yace kun gani ba abin da zai same ni dan haka dan ne ba kwa tunani ku yi tunani akan cewa gumakan ku ba su da ikon komai na cuta ko na amfani wa kaifa akhafu ma ashraktu kuma kaya zan ji tsoron abin da kuke shirka da su wato na daga cikin gumaka waɗanda suke sandararru ba sa cutarwa ba sa amfanarwa wannan ai ba zai yiwu ba ya ga ai na ji tsoron su me abin tsoro a cikin gunki dutse sassaka wani wanda yake bai yi ba shi da iko akan kansa shi kansa halitta ya za a yi na ji tsoron sa wala takhafuna annakum ashraktum billah alhali ku kuma ba ku jin tsoron cewar ku kun yi tarayya da Allah a cikin bauta malam yunazzil bihi sultana kun yi tarayya da shi da abin da bai saukar da hujja a kansa ba wato ma'ana hujja ta riwaya wani annabi bai zo muku da sako ba babu littafi da yace muku ku bauta ma wa'annan gumaka wala hujja ta hankali domin gashi na kawo muku hujja ta hankali ta rusa hujjar ku to ta yaya za a yi ku ba ku ji tsoron cewar kun fada cikin bata ba anya ku inda ku fada ba rami bane ba za ku halaka ba ba ku ji tsoron wannan ba sai ni da ya zamanto kan cewar a bayyani ina kan bayani daga Allah ne zan ji tsoro fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn wadanne kungiya ne daga cikin kungiyoyin biyu yafi cancanta da aminci tsakanin ni da ku wato wanda yake mu koko ku mu da muke akan ilimi koko ku da kuke akan bata domin wanda yake akan bata aka nuna masa akan bata yake an ce fi dalalin mubin bata bayyananne to ka san bata bayyananne kamar wato ka samu kanka maimakon ka tafi akan hanya ka samu kanka ka shiga cikin imuwa baka san inda zaka je ba ka dauke hanya a cikin hamada ko kuma ka fada cikin wani kwari baka san inda zai tike da kai ba watakila kwarin nan da ka fada zai tike da kai cikin ka je ka nitse watakila zai tike da kai cikin wuta ne baka san inda zaka je ba wanne ne ya fi cancanta da aminci wanda yake ya san cewar shi akan daidai yake akan hujja yake akan bayani yake akan wato akan turba yake koko wanda yake batan sa ya bayyana wanda batan sa ya bayyana in ba su fada ba shine sai Allah ya jibinci yin bayanin da kansa yace alladina amanu haqiqa na'am fa ayyul fariqain bil haqq bil am wanne ne daga cikin jama'ar biyu da suka fuskantuwa da aminci in kuntum ta'lamun in kun kasance kuna sanin wane ne yafi cancanta da aminci mu koku to wanne ne su bashi amsa basu bashi amsa ba dan dama wannan ba matsalubi ba makasudi shine su bada amsa ba dan dai aka fa hujja a gare su ne hujja mataki mataki shi yasa kai tambayar tana da ma'ana domin wannan shine zai sanya su su shiri su rinka tunani to menene wanne ne mu din ko su wanne ne wannan zai sanya su fara tunani to sai jawabin yana zuwa sai zamanto ya fi isa matuƙa wajen wanda yake cikin shakka ko wanda bai sani ba ya mika wuya wanda kuma yake yin a tsaurin kai ya zamanto hujja ta kafa a kansa sai Allah ya ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani kuma ba su cuɗanya imaninsu da zalunci ba ulaika lahumul amnu waɗannan ba waɗansunsu ba su ne aminci ya tabbata a gare su wato aminci daga azaba aminci daga wani abu mummuna wa hum muhtadun kuma su ne waɗanda suke shirye wanda aka shi a waɗanda suke sun shiryu ya zuwa ga tafarkin daidai yayin da sahabbai aka karanta musu wannan ayar sai hankalinsu ya tashi yace ya rasulullah suka ce ya rasulullah wani ne daga cikin mu baya zalunci Allah ya ce wanda ya yi imani bai cakuɗa imaninsa da zalunci ba domin bi zulmin wannan abinda ake cewa nakira fi siyaqin nafi an ambaci na kira a lokacin da ake kora zance ya nuna kowane irin zalunci ne suka cuɗanya shi da shi su ne waɗanda kawai suke samun aminci in ba su cuɗanya imaninsu da zalunci kowane iri ba suka ce to wane ne daga cikin wanda baya zaluntar kansa ko yana zaluntar kansa ka ɗan kalla abin da ba a dace ba an yi a kai dan zumbi dan kyafuce dan gashi nan wane ne baya zalunci a cikin mu saboda haka hankalin su ya tashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu a ba wannan ake nufi ba ba ku ji bawan Allah salihi ba yana cewa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya kai dana kada kai shirka da Allah ita shirka zalunci ce mai girma saboda haka zaluncin da ake nufi shirka ake nufi wato waɗanda suke imani ba su cakuɗa imanin su da shirka ba da wata shirka ko wace iri ce to ulaika lahumul amr waɗannan su ne suke da aminci saboda haka ma'ana abinda aka kore mutum ya zamanto bai tsarkake tauhidi ba yana imani akwai gurgudin shirka a cikin tauhidin nasa to waɗannan ba su sun ba samu aminci ba amma waɗanda suka tsarkake tauhidin su da shirka da suka tsarkake ta suka raba shi da shirka ba su cakuɗa tauhidin su da shirka ba to waɗannan su ne waɗanda suke da aminci ranar alkiyama kuma su ne waɗanda wato suka shiryu ya zuwa ga tafarki madaidaici Allah ya sanya mu a cikinsu Allah ya rayar da mu a kanka kuma Allah ya ɗauki ranmu a cikinsu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك امين بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه wannan tambaya ta farko Assalamu alaikum wa rahmatullah Malam menene hukuncin mace wacce ta shigo masallaci don jin darasi amma ba ta da sarki Malam muna neman ƙarin bayani akan sallar tahiyatul masjid musamman ga mata idan sun shiga masallaci shi masallaci wurin bauta ne da kowa ana so ya nemi wannan alkhairi mace da namiji sai dai su mata daga cikin ƙaidan da aka sanya musu shine ba kowace za su iya shiga masallaci ba idan suna cikin al'ada ba sa shiga masallaci wannan shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa dalilai da dama da farko dai akwai hadisin inni la uhillu almasjid li ha'idin wala junub bana halarta masallaci ga mai haila ko mai janaba to wannan duk da yake hadisin akwai magana akan ingancinsa amma ya dace da zahirin alqur'ani don alqur'ani Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tartasibu to wala junuban illa abiri sabilin kada ku shiga masallaci wajen sallah ma'ana shine al-lubtu fil masjid kada ku zauna a masallaci alhali kuna cikin janaba alhali kuna cikin janaba hatta tabtasilu har sai kun yi wanka to da ka an hana mai janaba zama a cikin masallaci kuma ma'anarsa da abin da ya wato rashin tsarkin mai janaba babba ne wanda ba a gusar da shi sai da wanka to haka zalika rashin tsarkin mace mai al'ada babba ne ba a gusar da shi sai da wanka don haka kamar yadda aka haramta mata zama a masallaci ita ba an haramta mata zama a masallaci kuma wannan abu ne wanda yake sananne wajen ummahatul mu'minin domin Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ce mata miqo nawilinil khumra ki dauko mu a wato ki miqo mu a shimfida sajjadar sallah sai tace inni ha'id tace ai ina al'ada sai tace haydatuki laysat fi yadiki haylaki ba hannunki tace ba ma'ana dan hannunki ya shiga masallaci ke ba ki shiga masallaci ba kaga inda Aisha ta san cewar mace mai haila tana shiga cikin masallaci ba za ta kawo wannan a matsayin hujja ba ko ba haka ba wannan ya ɗaya daga cikin dalili mafi bayyana akan cewar sananne ne kuma iqrar ne na annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatarwa ne cewa mace mai haila ba ta shiga masallaci haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mata in sun zo sallar idi ya ce su zo hatta masu haila duk su ma su fito yace dangane da masu haila wal ya'tazinna al-hayd al-musalla masu haila su kaurace ma wurin sallah kada su shiga cikin sahu inda ake sallah amma su halarci addu'ar musulmi in an yi sallar idi addu'ar da ake su ma su halarci wannan wal yashhadul khair wa da'watul muslimin su halarci alkhairi su je wajen da ake alkhairi shine wannan taro mai taro da ake yi sau biyu kawai a shekara su halarta kuma su halarci addu'ar da ake a wajen amma yace su kaura su nisanta daga wajen sallah kaga duk wannan ya nuna kan cewa mace mai al'ada ba ta shiga masallaci dan haka wannan shine kaulin da yake mafi rinjaye da yake yanzu akwai malamai da suka dauki matabar zahiriya suna fatawa da shi dan Ibn Hazm yana fatawa da wannan shine matabarsa ko malamai da dama sun dauki wannan suna fatawa da shi suna cewa mace za ta iya zama a cikin masallaci saboda shine wai ya fi rinjaye hujjarsu da suke kawowa shine wannan hadisin bai inganta ba na bana halatta masallaci ga mai haila da mai janaba sun manta da sauran hujjojin ba su kawo jawabi akan sauran hujjojin ba sannan kuma suke cewa wai akwai wata kuyanga da take sharan masallaci wadda a cikin masallaci take zaune a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to in ku tana zaune a masallaci dora za ta yi al'ada saboda haka kaga ya nuna kan cewar kuma ba a ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ta ba saboda haka suka ce wannan dalili ne akan cewar mace za ta iya zama a cikin masallaci tunda wannan tana a cikin masallaci take da rumfa tana zama har lokacin da ta rasu annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba yace a nuna mata kabarinta aka nuna mata ya tsaya mata sallah to amma haga wannan kafa hujja ne da al-muhtamal a cikin abin da yake wato kafa hujja ne da abin da yake da ihtimal domin ita kabiya guda ɗaya in ta faru in ya zamanto akwai fuska da yawa to ba a kafa hujja da ita akan mahallin niza wato qabayal a'yan idza tatarraqa laha al-ihtimal kasaha thawb al-ijmal wa saqata biha al-istidlal haka ka'idar malamai suka kawo domin wannan ba a bayyana mana ba cewar shin da take kwana a cikin masallaci har lokacin da take al'ada ma tana kwana ko ko an dauka cewa tunda mun san mace mai al'ada ba ta kwana lokacin al'ada za ta fito waje wani waje ta je ta kwana a lokacin wannan ba shine mahallin rigimar ba nassar hadisin ya bayyana wannan ko bai bayyana wannan ba ta yiwu an kyale ta ta kwana da al'ada ta a cikin masallaci ta yiwu ba a kyale ta ba ta yiwu an mata uzuri ita kadai ta yiwu ba a yi mata uzuri ita kadai ba duk wannan fuskokin to idan hikayar wani abu da ya faru idan hikaya labari ba umarni bane kun ga ba umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam inda umarni ne babu rigima amma hikayar hali hikayar waqi'a in ya zamanto tana da fuska da dama to sai ya sanya wannan ya bata nau'i na wato rashin bayani sai ya zamanto ba za a iya hujja da ita ba dan ba a hujja sai da abin da yake bayyananne saboda haka ba za ka bar abin da yake a bayyana ba ya zuwa ga wani abu wanda yake a dunkule yana da fuska tawili ne yawa dan haka wannan kauli shine kaulin madahibul arba'a Malik da Abu Hanifa da Shafi'i da Ahmad cewa mace mai al'ada ba ta zama a cikin masallaci to dan haka mace za ta iya zuwa mata suna so su zo lokacin da suke al'ada za a iya bude musu nan office sai su zauna a ciki domin mace za ta iya zama cikin haraba ba hukuncin masallaci bace an gane haraba ba ta cikin hukuncin masallaci in suka zo har bakin nan wajen duk ba hukuncin masallaci bane sai dai wataƙila suna cewa wajen matattakala ɗin nan da ake mata suke hawa lokacin wannan zai ɗauki hukuncin wannan shi ma zai ɗauki hukuncin masallaci domin kamar maqsura ce maqsura ne maqsura a lokacin sayyidina Muawiya an yi ɗaki a cikin masallaci saboda gudun fitinar hawarijawa da suka kashe sayyidina Ali sai aka yi ɗaki yake shiga ciki da shi da mai kusa da shi a cikin sahu akai suke shiga su sallah to kaga nan cikin masallaci ne to wannan ma kaga wannan ɗakin da akai wanda ake shiga cikin masallaci shi ma yana daga cikin masallaci na haka ba za su iya shiga nan wajen ba ma sai dai in suna so ya kamata sai su rinka sanar da jami'an hizba kan cewar suna so a buɗe musu inda za su zauna su ji karatu sai a buɗe musu ko ɗakin karatu nan wajen ko kuma cikin office inda za su zauna wajen jiran mutane wajen reception sai su zauna a nan wajen za su ji karatunsu gabaki ɗaya insha Allah. sannan muna neman ƙarin bayani akan sallar tahiyatul masjid musamman ga mata idan sun shiga masallaci mata kamar maza ne wajen tahiyatul masjid idan mutum ya shiga masallaci kada ya zauna sai yayi raka'a biyu a kowane lokaci ne ko da lokacin an hana sallar nafila saboda umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma hani da aka yi na ayi sallar nafila a bayan sallar asr da bayan sallar asuba ga nafilar da ba ta da dalili ne amma kamar tahiyatul masjid nafila ce wadda take mai dalili sai a yi ta sannan wannan yake malam Allah ya albarkace ka amin malam dan Allah ina son ƙarin bayani akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al'ummar ka za ta yi koyi da yahudawa kamar kibiya a cikin kwari wato sahu da kafa sannan dan Allah hadisin ya inganta ko kuma bai inganta ba eh hadwal qabdati qabdati bil qabda al qabda shine wato kwari wato shine kamar ka cire wannan ina ganyen tsuntsu ba ke ka abuka in ka cire gashin a wai ganye na teku in ka cire gashin ka bincike gashin guda daya wannan inken shine alqabda ka san inda ake miƙe shi dan ya zamanto ya dace kamar inda ake miƙe kibiya kuma wannan kowanne yayi kama da kowanne wanda suke na kowanne tsawon su daya to haka za ku bi su hazwal qabdati bil qabda to shine kamar sau da kafa din za ku bi hanyar waɗanda suka gabace ku aka ce wanda ya hada yahudu da nasara shine sau da kafa hatta law dakhalu juhra babbin la dakhaltumu hadda idan za su fada cikin ramin damo kuma sai kun je kun shiga ciki gani to wannan hadisi ne ingantacce ya zo da riwayoyi daban-daban ga adadi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ne wanda yake gargadin mu kan wato kada mu koyi da ahlul kitab akan abin da suka kasance a kai na barin wato koyarwar annabawansu da kuma nisa da suka yi daga koyarwar annabawa har zukatansu suka ƙetashi to kar mu ma za a samu a cikin al'umman mu zamu wannan to kar to wannan gargadi ne kar mu zamanto cikin waɗanda za su wannan Allah ya kiyaye mu sannan wannan yace mutum ne ya siya wa mahaifinsa mota sannan ya biya wa mahaifiyarsa umara sai mahaifin nasa yace bai ba ta izinin tafiya umarar ba menene hukuncin in ba ta izinin zuwan nata Allah ya kara mana lafiya da imani amin eh ta hanu ya hana ta hanu ina ruwanka kai matar sake in za ka lallame shi ka lallame shi in za ka lallame shi ka lallame shi ba ta izini amma in ya hana ta hanu ko matar sake shi dai san da yanda zai amma dai yana da haƙi wannan shi umra ta sunna wanda yake shine umra ta sunna dukkan umra ma dai ta sunna ce a matabar malikiya saboda haka mace ba za ta je umrar sunna ba sai da izinin mijinta ba wajiba ba ce balantana a ce haji ne saboda haka ba zai hana ta je abin da yake wajibi ba a umrar sunna ce zai iya in ya hana ta dole sai da izininsa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الخوارج الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه. ونسألك الدرجات العلى من الجنة. أكون أم وندع أوكي مسموتا من رغم الله مأوكي سنسركي يبينا مسا يداو مسا دعبدا أوكي مسا أكما يباش ودي ستيتا الخير يمسا يا مسا دجتكم فللسا الله كاي من أكونشي دمكي تكي أجوانا الأمة واندكي تكم باشي الله كبيامسي واندكي مرة ثلاثة الله كباشي الله كإنجان ثلاثة وسو أكما دمكي دلاثة الله كتاني من لا فيرم الله كبام زمن لا فيها دكم شرحان كلي الله كتاني من إيمان مدلاثة المو da arziki mu ya rabbal alamin Allah ka shirye mu ka shirye ayyan mu ka jikan mu ka jikan mahaifan mu Allah ka ba mu kyakkyawan karshe Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa Allah ka sa kaburburan mu zamanto hakke da dausayi daga cikin dausayin aljanna sarka sanya su zamanto rani daga cikin ramukan wutar jahannama ya rabbal alamin Allah ka kyashe mu daga azabar kabari da fitinar kabari da azabar wutar jahannama Allah ka kyashe mu daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa Allah ka kyashe mu daga fitinar masiih الدجال فضام شكاوى أكن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.